dake garin Kaduna da karfe 2 bayan sallar Juma'a. Allah ya kai mu lafiya.
Sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Raba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Janairu na shekarar 2023, zamu magana ne akan dawo da darasin tarihi a jadawalin karatun Najeriya.
Ke Zara'u muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Sauraro, barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau muna tare da malamai waɗanda za mu tattauna da su akan ganin shigar da hukumance sake dawo da darasin tarihi cikin manhajar karantarwa a ƙasar nan. A shekarun baya, akalla kamar shekara 10, ilimin tarihi ta samu nakasu ko tawaya, inda aka daina karantar da shi kai tsaye amma aka shigar da shi cikin darussuka na zamantakewar rayuwa. To, saboda sanin muhimmancin shi wannan darasi na tarihi, mun yasa muka gayyato malam Sunus Raju, wanda yake tsohon sakataren ilimi na malaman hukumar Kaduna ta Kudu dake cikin Kaduna, da kuma malama Zainab Adamu, ita ma malaman makaranta ce, duk da yake an ce wai akwai retired malamai, wato wanda suka yi retire, amma a sanin dai da aka yi malami shi baya retire, duk tsawon rayuwarsa a matsayin malami yake. To, za mu tattauna ne akan muhimmancin shi wannan darasi na tarihi da kuma muhimmanci ko aka san sa na dawo da shi cikin manhajar karantarwa na makarantun. Barkanku da zuwa.
Barkanku da zuwa.
To, shi kanshi wannan darasi na tarihi, wai menene muhimmancin sa musamman ga dalibai wanda suke tasowa?
Da sunan Allah mai kowa mai komai, wanda ke ba kowa komai, wanda baya neman komai a wurin kowa. Shi tarihi ana yin shi ne don mutum ya san abin da ya gabata, da abin da ake ciki, da abin da zai zo. Kuma ana so ne mai nazari ko mai karatu dalibi a sanar da shi jiya domin ta amfane shi yau don ya shirye mai goben shi a tsawon mai. To, kuma wurin koyar da wannan tarihi, ana kokari mutum ya san kasarsa, ya san addinan kasarsa, ya san al'adunsu, ya san shugabannin da suka gabata, ya san abubuwan da suka yi na alheri, ya san yadda aka samu kasar nan, ya san yadda zamantakewa aka hada kasar ma gabaki daya. To, duka tarihi yana kusan irin waɗannan abubuwai, domin in baka san waɗannan abubuwai ba, duk ilimin da zaka yi to ka tawaya, domin ilimin da ake yi ana bada shi ne don ya inganta rayuwarka, yadda zaka samu ci gaba a gobe, da kuma al'amuranka su tafi daidai da yadda al'umma suke. Ba za ka samu matsala ba idan ka san tarihin. Kamar misali, ni na duba tarihin ƙasar Yarbawa, amma an koyar da ni, na san su, na san tarihin ƙasar Inyamurai, na san su. To, da na je aiki a ƙasar Yarbawa, ba samu matsala ba, domin an gaya min al'adarsu, an gaya min irin zamantakewarsu, an gaya min addininsu, an gaya min abincin da suke ci, komai duk an koyar da ni a makaranta, na san wannan. To, dan aiki ke ni wurin, sai na zama ban samu wani matsala ba. Abin da na san suna so sai in yi, abin da na san ba so sai in bar shi.
malama Zainab kin san wani lokacin aka ce akwai dalilin da yake sawa wani abu ya faru shin kina ganin malaman tarihin ne ba a da su isassu a lokacin da kike ganin an dakatar da shi darasin daga manhajar karatu ko in ce tsarin karantarwa na Najeriya
jama'a assalamu alaikum a Najeriya dai wai a ce malaman tarihi sun karanci ba wannan saboda a lokacin da aka cire tarihi a darasi akwai malaman tarihi wa'annan malaman tarihi abubuwan da aka ciccire aka sassa a wasu darussan da aka maida su sune tarihi ai wa'annan malaman tarihi su suke ba da gudunmawar aikin tarihi wa'annan ayyuka
kamar wa'ansu irin darussu suka kira
kamar yanzu nan a duba a gani a sakan dama ita tarihi dama an fiyinta a makarantar gaba da primary tunda a primary ana daukar ta da wani suna daban ne gaba da secondary a lokacin da mu muka yi karatun anan ake yin tarihi to yanzu sai ya kasance wani darasi daban kamar civic education irin abin da zaki samu a tarihi sai aka tsintsinci wa'ansu abin aka sassaka a ciki wanda ba zai atafi a cikin ta a same ta a cikakken tarihi yanda ake so yaro ya dauka ba
wato tsantsa
ba za a same ta
amma shi gaurayi yake
an dai yi mishi kamar a ce an takaita wani abu an dauko an saka a ciki saka ta a cikin da aka yi sai ya zama kamar in ana karantar da wannan darasin ana saka tarihi a ciki tarihin da zaka ji yaro in yazo zai ce miki an ce kaza idan ba kai kai karatun tarihi da ada ba idan yaro zo gida yayi maka wannan tambayar sai ka tuntubi malamin tarihin da ya ta karantar da tarihi zai san abin da ake faɗa saboda ko da aka sa shi anan ba a shiga cikin darasin tsantsa ba
to ma'ana dai ba aka sai aka samu na cewa babu malaman da zasu koyar bane
ba a rasa malaman tarihi indai malami ne wanda ya karantu ya san wannan tarihin indai aka ce malamin da bai tarihi ba to bai yi tarihi bane amma malamin tarihi ma tarihi suna nan a zaune
to menene mallan Sunusi menene za a ce shine da wato tasiri ko kuma aka san shi wannan ilimi na tarihi ga canja alƙiblar al'umma duba da yanda gaba daya kusan za a ce kasar an samu dan rikicewar zamantakewa inda kila saboda rashin sanin tarihi yasa ake ganin bambancin ya ƙara faɗaɗa tsakanin al'umman da ke cikin ƙasa
wato ka bambara din wannan sabarin dan ƙara wani bayani akan maganar malaman tarihi wato mu da muke koyarwa mun san abin da ya same mu a ƙasar nan menene ya same mu yaran da muke koyarwa a yau ba su da zuciyar yin karatu ba sa son shi yauwa shi ko tarihi yana so ka yi dimbin karatu ba wai kawai ana maka juye ba ni kwarya bane a za a dauko karatu ne mai tsawo a baka kuma ana so in ka zo kai maka ka fada dashi to shi kuma dalibin yanzu shi ba haka yake so ba shi juye ba ni kwarya yake in ka koya mai eh in ka tambaye shi eh baka eh
to sai ba zarfafawa
to sai wannan abin yema a harkar tarihi na kasu sai yara tunda an ce musu da an ba dole bane sai suna gudu daga kanshi saboda ba su san yin karatu kamar literature da English Arabic in duk wanda zai yi literature ya san zai dibi littafai ne dinga karantawa daga wannan littafin sai wannan to mun kuma daliban da Allah ya hode mana a yau su kuma ba su da wannan
wato akwai kiuya
ba sha'awa ba su da reading culture kwata-kwata ba su da shi kawai illa su karatunsu ma ya koma karatun cin jarabawa to ko duk mutumin da yake yin karatun jarabawa to bai da ilimi domin shi ilimi daban karatu daban zaka iya yin ilimi karatu da yawa amma mutum bai da ilimi domin karatu ilimi ne ke yin tasrifi a cikin adam zai sarrafu ne a cikin adam in ka same shi
za a ganshi a
dabi'unsa da mu'amalarsa to yana da ilimi amma kawai dan yana takarda ya gama karatu secondary ya gama university ya zama doctor ya zama wanene idan bai yin tasrifi a jikin shi to ba ilimi ya samu ba karatu yayi
to me tasirin shi wannan darasi na tarihi game da shi dabi'un al'umma
idan muka koma taken Najeriya guda biyu da muka yi a kasar nan na farko zaki an yi shi ana nuna lokacin kafin a samu yanci ma da sauransu ake yin shi za ana cewa to serve our motherland motherland na farko motherland na uwa ne kwanan nan namu yara darasi akan bambancin taken Najeriya na farko da taken Najeriya ne na biyu shi wancin ana cewa Najeriya we healthy our own dear native land though tribe and tongue may differ in brotherhood we stand Nigeria all our proud to serve our sovereign motherland shi motherland ake yi
wato tsohon taken
Najeriya kenan to ne yanzu kuma da aka yi sai aka ce to arise o compatriot Nigeria calls obey to serve our fatherland with love and strength and faith the labor of our heroes past shall never be in vain to serve with heart and might one nation bound in freedom peace and unity to kika annan in kika dauki wancan taken Najeriya daban yake da wannan taken Najeriya
inda za a fassara ka suna da bambanci
za da bambanci da ko anan in kika dauko akwai wani baiti guda da aka ce the labor of our heroes past shall never be in vain
wato gogwarmayar
ayyukan da gogwarmayar da ai magabatan mu suke
magabata
ba zai zama abin tozartarwa ba to ya za a san gogwarmayar su sai da tarihi sai an bi tarihi za a san abin da suka yi wanda ya gabata saboda ka tarihi ne zai baka suwaye ma gwarazan namu
to ko shi yasa saboda rashin sanin tarihin har yanzu an kasa wai mai ta Sardauna shi
ba za iya bai sai da rika cewa a baki Sardauna to amma mai Sardauna yayi tarihi ne zai ga maka mai malami ne Kano yayi tarihi ne zai ga maka mai Azikwe yayi tarihi ne zai baka
mai
Taba Balle suka yi tarihi ne zai baka in baka karanta tarihi ba ba za ka san su ba sai da rika ce maka gwarazan ya aka suka zama gwarazan dole akwai abin da suka yi
ne ba yan fina fina bane
wannan gaske dole akwai ayyukan da suka yi wanda ya mai da su gwaraza kuma su ne suka rinka jagorantar da mu su nuna mana menene mulki menene ya ke yi shugaba ya shugaba kin adalci ya shugaba ki hada kan mutanen shi
ba tare da nuna
ba dole bambanci ba na addini ko na kabila ba babu shi a cikin mulki ai babu shi duk dan kasa ne in za ka mulke shi da musulmi da kristan da ma wanda bai da ma addini duk mutane ɗaya ne in za ka yi kuma adalci za ka musu shi ne abinda gwarazanmu suka yi har muke tunawa da su yau domin mutane ne waɗanda suke da kishin ƙasar naji amerika babban abinda suke fara gwada maka kishin ƙasa ka so ƙasar tukunna in kina so ka ɓata ma ɗan amerika ya rage ka ɗauko tutar shi kamar lankwasata ka ga ya damu shi ba ma ka yi ga sai ya harbe kai amma mu ne za ka gama mutum ya sa tutar ba ta yayyage ta
tsintsin ya yi zani da ita ma
ba ruwan shi wani mata ka zai yanayin ta kuma kudin ma duk baka muke musu ba mu tattaka kudaden mu muna komai ai ba kishin kasa to kuma su abin da suka magabatan mu suka yi sune kishin kasan a so kasar a hada kan mutanen kasar kai addinin da kake so kai kabi al'adarka kuma muna da wani tsari a cikin koyarwa ne za a ga miki wane ne malam bahaushe wane ne bayarbe wane ne ibo ya aka yi suka fito sannan a bayan su akwai ƙananan yaruka kamar kin ga inda ne aiki a ƙasar Yarbawa akwai harshen da suke amfani da shi ba Yarbanci ba kawai akwai ƙananan kabilu musamman a Ondo State da Ekiti suna da ƙananan yare ba kowa ke ji ba sai ƴan wannan yankin suke ji kamar kin ga Ondo State inda na zauna a Ikare akwai Arigidi akwai Agwaliku abubuwa da yare iri-iri har na ɗan ji wasu saboda tasiri
da al'adu
masu ban sha'awa da mu'amala mai kyau da son juna
to idan muka duba duk wannan abu tattauna da muka akan muhimmancin tarihi ga al'umma to yayin da muke ganin yanda abin zai fito a matsayin ku na tsofaffin hannu akan harkar ilimi ko wani tsari kuke ganin ya kamata a bi wurin shigo da wannan darasin tarihi kuma inda za a samu kulliya ta biya kudin sabulu
to ni dai abin da zan ce sai mu koma mu ga ya muka yi jiya ya muka dauki tsarin jiya a jiya a primary mu an fara kudaitar da mu kamar yadda ta faɗa akwai darasin da ba za a ce mishi history bane kai tsaye amma ana yin shi a cikin wasu darussa don a kudaitar da kai kaso abu sai a fara mana akwai sai aka fara gwada mana kasar ma gaba daya take yarukan da suke kasar nan guda nawa ne wa'anne ne manya kuma dole mutum ya yarda ko duniya ko turanci nan da muke yi ba shi kaɗai bane yaren turawa ai akwai sauran harsuna da ke karkashin shi amma shi ne kusan kowa yake iya amfani da shi to kuma inda ma menene amfanin wai harshe ne ai sako ne ka faɗa inji ne yanzu nan ba rediyo muke ba na amerika ai masu jin rediyon amerika ba hausa bane kare ai akwai waɗanda ba hausa bane amma suna sauraron wannan muryar amurka
saboda
suna iya fahimtar sakon kuma wannan bai mai da su hausa ba daman shi sako in yi magana ne ka ji ka mai da mun da ansa shi ne kawai sako sai a koya ma ɗalibai wannan sha'awar son mutanen su tukunna daga primary a fara share fage idan suka zo secondary makarantar gaba da primary to su kuma nan za a fito da darasin a bashi lokaci maimakon a ce kamar a'a sai kaga dama ka yi shi zamanto ana kudaitar da yara irin abin da ya kamata sani a mataki na farko musamman da dauko yaruka ne
wato a shawaran da kamata shi kina fara tun daga primary
su san yare nawa ne a Najeriya ana da dubun yaruka amma wayenne ne manya sai a ce maka wa Zobia wa yarbanci ne zo Hausa ne biya ibne duk duniya da kika ganta za ki ga akwai yarukan da suka danna wasu yaruka ba wani fa kari bane in an fiji ne ko kuma ya yadu fiye da naka to kuma kana so kama kanka adalci sai ka shiga wannan tafiyar in ka shiga wannan tafiyar sai zama al'amarin kuma ya tafi daidai kamar ina bada misali azu China India so dos duk wannan yaran da muke ji ana jiya suna yin yaran su ai a kasashen akwai wasu kananan yaruka ma wannan da ma ba san da su ba ma amma suna amfani da wannan
kuma sun yadda sun karbi wannan manyan yaran
ko Saudiya ai ba larabci bane kawai yaran su suna da gargaliya da sauran wadansu abubuwa wanda suke magana da shi amma sai aka ce larabci ke amfani da su a nan nawa ka fara koya ma yara wannan aka zo ka kaman nan yanzu an da ke ta kokari a ce a rinka koyarwa da harshen
uwa
kin ga zai wani abu ne babba na cigaba ga wanda suka sani ba za mu tsaya muna fadan kabilanci ba ni ma a dauki yare na wannan ma dauki shi ai ba zai yi ba dole ne a samu yaran da ya fifice a wuri ya zama shine wanda za a yi amfani da shi a wannan wurin dan mutanen wurin su amfana kuma su fito da kirkire nasu wanda zai inganta zamantakewa a 1988 ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa muka tafi ƙasar Ondo State a Ikare a Kokuna zona nan an kai mu ne daga nan Kaduna mu koyar da Hausa mu koyar da harshen Hausa kuma abin mamaki ina ga miki da naje ina yi sai zamanto malaman masu ma suna zuwa su zauna don su koyi harshen Hausa malaman ma ba madaliban ba da yake ina nuna shi awar abin ni ma san ce ina son jarumanci sai nuna ni ma ina son jarumanci
ai
ba ni gishiri in baka manda kana koya min jarumanci ina koya ma Hausa
to yanzu kenan dai tun daga matakin primary wato mataki na farko na karatu na yaro ya kamata a ce an fara saka shi wannan darasin tarihi
amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake Sa'adu zungu kekira da abu mai kasashe
Mu zauna lafiya
Zaman lafiya da juna Zamanin roƙon amana
Madalla kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ƙarshen tattaunawar
To yanzu kenan dai tun daga matakin primary wato mataki na farko na karatu na yaro ya kamata a ce an fara saka shi wannan darasin tarihi dama secondary an rawa shi biyu yayin da akwai secondary na ƙasa da kuma babban secondary ita ma kana ba da shawaran kenan a saka
ƙasa darasin ai gina shi ake cikin san ilimi ginuwa yake
anan
a primary nace share fagiri sai dan ba su dan abin da kokolu za ta iya dauka su san addinai da ke kasar su san yarukan da ke kasar su san girman kasar da makamantansu idan aka zo secondary sai a fara nuna musu jigogin kasar ya suka yi suka gina kasar menene
wato ana koyar su
kishin kasar ya za a samu su so kasar ne ba wasu so yaran su ba ba wasu so addinin su ba a'a ya za a yi su kasar a nuna musu irin abubuwan sha'awa
kace
daya a nuna musu abubuwan sha'awa yanda in aka gina kasar kasar a sanya za a yi a inganta ta a gina ta a sa mata soyayya ka ji dadi domin baka
da alfahari
baka da kasar da ta wuce kasar ku duk inda kasar da kaje kai ba koni to a sa maka san kasar kai kishin ta yanda za a gina ta ba wai kai kishin ta yanda za a rusa ta ba in dai rusa ta ne to kai kuma ba dan kasa bane mai kishi so da an so a samu dan kasa ne wanda yake san kasa kuma yana kishin kasa don a raye kasa kuma ta ci gaba
wannan darasi ta tarihi a nan primary dama ba a cire wannan social studies din ba a nan ita ce kamar ita ce share fagen shiga tarihi a primary abinda ne muke so muke kwadaitawa a ƙara a wannan gurin a fadada wannan darasin na social studies din
wato
ilimin zamantakewa saboda dama tarihi dama sai an je can ake yin tsantsanta nan da ita ake share fage to abinda muke so a ƙara a nan darasi ya tahallaka akan cewa yaran nan da suke zuwa makaranta yarurruka daban-daban ne su san da cewa yaran da tafi yawa a nan gurin da wannan yaran ita ake karantar da wannan darasin yara malaman nan su koya musu mahimmancin yare, girmama yare, sanin darajar yare, sanin al'adar yare. A wancan lokacin muna nuna ma yara dalibai ɗan firamare cewa darajar yare da al'ada har rawan wannan yaren za a ce ga yanda suke shiga, ga yanda suke rawan su. Ko ba yaran ka bane sai su yi sha'awa, sai su shiga su yi. Sai kiga yara a lokacin, a wannan lokacin da muke karantawa, yara suna iya yaran juna. A'a ni ma haka ake gaisuwa da yaran ku. Yaran ku kaza ne. Rawan ku haka
ne.
Za idan kika ga lokacin yaran Hausawa za su shiga rawan yaran Inyamurai. Yaran Inyamurai za su shiga rawan yaran Yarbawa. A lokacin akwai sauyin yarurruka da yara idan suka ji daɗin darasi dole suke nema su san wannan al'adar zamu yi shi.
Ai malama ne hakkin tuna mun dan lokacin nake tasowa ina ganin primary din bai wuce aji na farko ko na biyu ba. Akwai wakar da muke na din Saudan Kaduna wato ɗan kudanci. Zaki ji ba ne san ba kwa bani ba wato kullun da naji ina cikin nishadi. Zaki ji kawai na fara wakar ne ma har da rawana ma.
To kin ga wannan
a lokacin jimu muke daya.
Haka
ba wani bambanci ba, ba mu sani ba, saboda a gida ba a koya maka ba, a makaranta ma ba a koya maka ba, kuma ana kowai kwadantar da kai cewa duka daya ne.
Ai malama ni da ne sakataren ilimi na ƙara bunƙasa wannan abu, domin akwai wani shiri da muka taɓa yi na ɗiban yaran tudun wada su je Sabo. Sabo kuma wuri ne wanda yake ba Hausawa bane, kuma su kuma saban da suka ji zamu zo da yaran tudun wada, dama ne ya tsara kayana, su kuma sai suka shiga Hausawa, su kuma Hausawa sai suka shiga su. Da aka je kursai suka kulla zumunci da abokantaka, kuma a lokacin su yaran tunun wada suna tsoron zuwa sabon tasha. Su yaran
sabon tasha bayan da aka fara burki ta
kasar, su kuma yaran sabon tasha, an go sabon tasha, suna tsoron zuwa tunun wada. To ni nayi wannan shirin ne a wannan lokacin, cire musu wannan tsoron dan su zo su zama kasa jihar su ne Kaduna. Kaduna ta Kudu ma ta mu ce gaba daya, menene zai sa ka rinka jin tsoron shiga wani wuri? Duk likita mana al'amura akai, kuma duk kimbin tarihi ne. Inda ana bin tarihi ba za a kawo wani rigima ba, domin mun tashi mun ga iyayenmu suna zamantakewa
tare, musamman manya manyan nan da ake
cewa. Wallahi malama, akwai wani abu ɗaya da na taɓa tambayan wani malami, yace wai malam na ga kabilu ne da yawa kun zauna da su amma ni ban taɓa ganin kun yi faɗa ba. Sai ce to shi Allah da ya ajiye mu tare shi bai kuskure ba, sai mu ne za mu iya gyarawa? Nace gaskiya wannan magana abin duba ne. Ai Allah da ya zo haɗa ku a wuri ɗaya ya dalilin da ya haɗa ku, domin za ka taimake ni ni ma zan taimake ka. Akwai abin da kai kake yi ni ban iya shi ba, akwai abin da ni nake yi kai ba ka san shi ba.
Wani lokaci ma zaman zalla din ma
ba daɗi, sai an yi ni yanzu kamar ni wallahi ni Allah ya sa Allah ya taimake ni, ko yara na anguwata dalla Hausawa ne amma sai da ɗauko su na kai inda ake cakuɗe, saboda sani ba Hausawa bane kadai aka jihar Kaduna, su san cewa akwai sauran yaruka za su tashi san su. Kinga duk tarihi ne, su tashi san su. In suka tashi da irin wannan ɗabi'un to za su iya mu'amala da kowa, amma in suka tsaya da mutanen su ne kadai to ai ba su iya gane me kasa take ciki ba.
To yanzu da fata muke da shi wannan darasi da aka ƙara sako shi cikin manhajar koyarwa ta karatu a Najeriya, wani fata muke da shi na ganin yanda zai bunƙasa ya kuma kawo kwalliyar tafiya kuɗin sabulu.
Ai fatan mu da muke da shi a wannan darasin, na farko zan dan koma baya kaɗan. Na farko yara za su san su waye shugabannin baya, me suka aikata mana, wani ci gaba muka samu a gurin su, da me ake alfahari da su, da sai dai kawai sunayen su suke ji amma ba su san abin da suka aikata ba. Wannan dawo da darasi za su san wannan da izinin Allah. Allah kuma ya sa duk malaman da za su dauki darasin nan su bi darasin ɗaya bayan ɗaya yanda yake da fadin shi, a sanar da yara muhimmanci duk wani shugaba da ya shuɗe da kuma gudunmawan da ya bayar wa ƙasar nan. Na biyu, yara za su san shugabannin baya sun zauna da al'umma gaba ɗaya akan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya,
babu nuna
bambanci, ba bambancin addini, ba bambancin ƙabila,
ba su duba wannan,
babu, kowa ɗaya ne, duk kowa ana bashi abin da ya dace a bashi a lokacin da ya bashi ya dace a bashi da kuma inda ya dace a bashi.
Ai malama ƙarin bayani, mu a malaman makaranta ai mu ne muke nuna misali mai kyau. Na ɗaya zamu shiga aji da Baju da Hausawa da Ibo da Yarbawa da Gwari da kowa da kowa, bagi da kowa da kowa, amma muka shiga ni yare na ba shi bane wai akan saman na sauran yarukan. A'a fata na ya zan yi hadakan yaran nan su fahimci darussan da suke yi, ba ruwa da addinin shi, ba ruwa da kabilar da ya fito, ba ruwa da inda ya mai fito.
Malamai kuma ga fahimtar juna,
ga fahimtar juna. Fata na malaman da za a sa su zamanto suna da kishi, domin da koyarwa sai da sha'awa da kishi. In babu sha'awa da kishi, daliban ba za ka iya samun dabarun da aka koyi da su ba.
Kenan dai a nemo dai malaman tarihi
na gaskiya, kuma ƙara ba da dama daliban kwatanta da su su je wanda suke so su yi karatu yanzu na tarihin, a nuna musu akwai gurbi. In kai karatun tarihi akwai gurbin da za a yi ɗaukanka aiki. Ita gwamnati rinka ba da sanarwa za a ɗauki malaman tarihi a makarantu. To wannan zai sa
asusun
malamai in suka zo ba su muhimmanci kamar yadda ake ba darussan Turanci, lissafi da kimiyya da tarihi ma sai zaba ciki. In su a ba shi muhimmanci, malaman za ka sun tafi da yawa, za su cin canza su koko masu karanto sanan koyarwa na tarihi.
Saboda
da wannan zai ƙara taimaka, amma dole a sa kishi da sha'awa. Saboda in dai kullum muna cewa the labor of our heroes past shall never be in vain, ayyukan da gwara zamu suka yi ba zai zama abin tozartarwa ba. A gaskiya a yanzu ya zama abin tozartarwa tun yanzu kawai sun zama kawai faɗa muke da baki, amma aikin su ba ruwanmu da shi. Mun sha bamba mun yi hannun riga ne, Saddauna sun yi kaza mu muna yin kaza, sai dai mu ta ranar tirawa da Saddauna mu tafaɗa ayyukan alheri shi. Amma salon da Saddauna ya jagorance mu ba ruwanmu da shi,
saboda ba a sa mana
ba a sa mana shi a cikinmu ba. Sannan salon da malami ne Kano ya yi hayya ya ba da ilimi ya koyar da mabiyan shi karatu a gidan shi, duk ba mu da irin wannan abun. Yana da almajiran shi da dabaru, in kika karanta tarihin shi yanda ya dinga yi har mutane suka zama su iya mutuwa a kan shi. Saboda mutumin duk da ya zo koyar da kai ilimin da za ka waye, su bakin zo duk almajiran shi ne a gidansa yake koya musu karatu. Shi sa ba sunan shi har ya mutu malam ake ce mishi malam Aminu Kano. Wani ba bai san man cewa bai san cewa malam Aminu Yusuf bane, a sai dai ce malam Aminu Kano saboda malantar da ta yi tasiri. Dukkan muna da manya-manyan malamai mana addini na Christianity ne na Islam ne, dukka sun yi ayyuka da ya kamata mu tsaya mu dinga ɗabbaƙa ayyukansu. To amma yanzu ba a sa mana wannan karantawa muke muna wucewa, ilimin baya yin tasiri a jikinmu. So da ka dole ne a dawo da ilimin da zai tasiri a jikin ɗan adam.
Wannan shine kuma ilimin tarihi.
Shine ilimin tarihi. Yayi tasiri. Ai malama ko mutum ne ko abar gida, wallahi gida ya bar shi. Shigar da yaran mu suke yi yanzu, ai ba san bayan mu ba. Ba san darajar sa babban riga da wando da hula ba. Sai kiga yaro ya sa dogon riga amma ba hula jikin shi. Ko ma babban mutum ma yanzu sai kiga shi da babban riga yana ta yafawa amma ba hula. Abi cika ba. Amma ba laifin shi bane. Mai yuwa bai san ma dalilin da yasa ki saka kayayyakin ba. Tunda ba ma magana kaya miki ba, amma ko al'ada ce kana so ta tasiri a kanka, to ka nemi ya al'adar ka take
waye kai
a yi shi cikakke a koya maka shi. Yanzu mutane ma su fara manta da al'adunmu da yawa, amma manta da al'adunmu na aure, mun manta da al'adunmu na suna, sai ara'ari kawai. Yanzu yau za ki yi biki aran al'adan wani ke ba naki ba ne, ko kinki ko kin so ba naki ba ne, nakin kin watsa da shi har ma so mantawa da shi, amma an manta ga baki ɗaya shi, to kuma wannan koma baya ne. In ma za a yi biki yanzu yau, shigar da za ki yi ba ta malama Bahaushiya ba ce, a'a shigar ne wani wata Bahaushiya, wata Baturiya, ga kiran dai ba ma ɗaya ba ne, nakin kin yi rabu da shi, wanda kika aro ba ki iya ba.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake, yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Lafiya da juna zamanin roƙon amana, da maslaha da juna, da soyayya da juna, dangi mu fahimci juna, mu ɗau ilimi mu zauna, mu yi amfani kununa. A aikace ƴan uwana, a ba kyawa ba khiyana. Allah al-Raziq. sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu.
Masu saurare, anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da kuma Julie Lavez Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ki sallama da ku. A kasance lafiya.
Yau da gobe shirin su BOA ba sai na ba. Muryar Amurka yau ta